أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يوهدو كننغ وطن رمضان إدراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دا قريه حدود 30 دقائق wanda ta daidai da 14 ga watan 8 na shekara ta 2010 ta miladiya. Za mu yi tafsiri na kwana hudu kenan a cikin wannan wata mai albarka. A cikin tafsirinmu da muke na suratul nisa, akwai tambaya guda daya yau da aka rubuto. Wannan dan uwa yake cewa yana so a yi masa bayanin idan ana kiran sallah me ya kamata ya ce, domin ya ce ya ji wani malami ya ce idan ladan ya ce ashadu anna muhammadar rasulullah kar na ce sallallahu alaihi wasallam haske ya gama kiran sallar sannan zan faɗi haka. Sannan wasu kwanaki ne aka ce an haifi wani to sannan waɗanne kwanaki ne aka ce an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, 12 ko 9 ko kuma 11? Tambayar ka ta farko dangane da abin da ake faɗa na kiran sallah, annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya koyar da mu abin da za mu faɗa ana kiran sallah. Kamar yadda ya zo a hadithin Abdullah ibn Amr ibn al-As, idza sami'tumul mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul, idan kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah to ku faɗi irin abin da yake faɗa. Bayanin wannan ya zo a wani hadith na Jabir ibn Abdullah wanda yace idza qala al mu'adhdhin Allahu akbar Allahu akbar faqulu Allahu akbar Allahu akbar, in yace Allahu akbar Allahu akbar kuma ku ce Allahu akbar Allahu akbar, idan yace ashhadu an la ilaha illa Allah ku ce ashhadu an la ilaha illa Allah, in yace ashhadu anna muhammadar rasulullah ku ce ashhadu anna muhammadar rasulullah, in yace hayya ala salah ku ce la hawla wala quwwata illa billah, in yace hayya ala al falah ku ce la hawla wala quwwata illa billah, in yace Allahu akbar Allahu akbar ku ce Allahu akbar Allahu akbar, in yace la ilaha illa Allah ku ce la ilaha illa Allah. To sannan yazo a hadith din Sa'd ibn Abi Waqqas, bayan yace la ilaha illa Allah sai mutun yace wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa anna Muhammadan rasulullah raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya. Sannan yazo kuma a hadith din Abdullah ibn Amr ibn al-As, idan kuka ji an yi kiran sallah, in mai kiran sallah ya gama kiran sallah ku yi salati a gare ni sannan ku roƙa min wasila. To saboda haka bayan mutum yayi wannan, yayi kalmar shahada, yayi raditu billahi rabba zuwa ga ƙarshe, sai kuma yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim hayya zuwa ga ƙarshe. Sannan ya roƙa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasila wanda shine Allahumma rabb hadhihi ad-da'wa ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima hati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu al-maqama al-mahmuda alladhi wa'adta, in ka ƙara da innaka la tukhliful mi'ad, babu laifi kamar yadda yazo a cikin wata riwaya, in kuma ka tsaya wa ba'athu al-maqama al-mahmuda alladhi wa'adta wanda shine makiyayen hadisi suka tsaya a kai ya wadatar. Sannan kuma ka roƙi Allah abinda kake so. An ruwaito Abdullahi dan Umar shi yana roƙon Allah al-afiya, yana cewa Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi ad-dini wad-dunya wal-akhirah, bayan kiran sallah. Wannan shine abinda sunna ta koyar da abinda mutum zai yi bayan kiran sallah. Idan kuma a kiran sallan asuba ne, inda zai ce as-salatu khairun minan nawm, to sai ka koma zuwa ga asali inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin, ku faɗi irin abinda mai kiran sallah yake faɗa. Dan haka yace as-salatu khairun minan nawm, sai kai ma kace as-salatu khairun minan nawm. Ba kamar yanda waɗansu suke cewa kace sadaqta wa bararta wa wanini ba, wannan wani abu ne ƙari da mutane suka kawo. Haka kuma idan wajen kira wajen iqama ne, shi ma ka faɗi irin kwatankwacin wannan. Duk da yake an rawaito daga waɗansu malamai kamar Imam Ahmad, ya kasance yana cewa yayin da ake yin iqama mutum ya shigar su da yin addu'a, inda lokacin da Allah yake karɓan addu'a, amma saboda ganin kanciya shi kansa kiran sallah ai ita kanta iqama an kira ta kiran sallah dan haka mutum kamata yayi sai ya amsa kamar yanda yake yi ga mai kiran sallah wato ya amsa irin kiran sallah din abinda mai kiran mai iqama yake fada shi ma ya fada amma in yazo wajen qad qamatis salah ba zai ce aqama Allahu wa adamaha kamar yanda yazo aka ruwaito ake fada ba domin hadisin bai inganta ba shi ma dai yace qad qamatis salah kamar yanda mai kiran sallah yake fada domin ya aiki da wannan hadis na Abdullah ibn Amr ibn al-As amma wannan wani abu ne daban kaga bai zo ba a cikin wannan la hadithun Abdullah ibn Amr ibn al-As wala hadithun Jabir wannan wato kamar dabi'ar Hausawa ce da idan kai abu akwai yan anshi masu anshi ka faɗi farkon mawaki ya faɗi farkon a ƙare shi masa wato tunda to in ma ka ce in baka ce in kai baka ce ashhadu an la ilaha illa Allah din ba me ma'anar ka ce wahdahu la sharika la kai baka faɗa ba wahdahu la sharika lahu jumla ce wacce take jumla ce ta hali a jumla haliya ce ba jumla ce mufida ba alhal yana buƙatar sahibul hal yana buƙatar jumlar da za a ambata in ka ce amma kawai ka ce wahdahu la sharika lahu halin kasancewarsa shi kadai ba abokin tarayya a gare shi kai baka faɗi la ilaha illallah din ba amma ka faɗi wannan halin to da ka bashi da digiri wannan kuskure ne kamar yanda kuma ko kuma in kun ce in ladan ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ka ce sallallahu alaihi wasallam ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ane masa salati to amma a wajen kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in yace ashhadu anna muhammadar rasulullah kai ma ka faɗi kwatankwacin ka tunda zaka yi salatin a karshen kiran sallah za ka gama zaka yi salatin la'alla shi wanda ya gaya ma wannan mai tambayar abin da yake so ya nuna mata kenan cewa salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai bayan an gama kiran sallah ake wanda yake wannan daidai ne haka ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idza sami'tumul mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya فإنه من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة يتي إذا كنت جميع كران صلى ينا كران صلى كفر إكتن كتن أبن دي كي فتا سنو في ثلاثي أجرين دوم وان دي ثلاثي أجرين سوء الله دي ثلاثي أجريشي سوء قوما سوء راك وانا شيني يدى أكي كما يدى مكا كما يدى وانا بياني يزو كما دو وان دي كي سنكارم بياني سي ركو دونا لتافي حفن المسلم نعدو إنا دا أكي ya bayyana dukkan addu'a da ake wanda ta zo a cikin sunna a lokacin da munasabai da munasaba daban-daban wanda yana daga ciki yayin da ake yin kiran sallah mutum ya koyaushe a kokarin bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma gashi nan ilimi na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dace ake sai sauƙaƙa shi ake yi wannan littafin da an fassara shi zuwa yarukan duniya masu yawa an fassara shi zuwa Hausa an fassara shi zuwa Turanci an fassara shi zuwa Yarbanci an fassara shi zuwa yaren India yaren Chinese kusan yare dai da wuya ka samu wani sassan yare da ba a fassara wannan littafi zuwa gare shi ba saboda haka mutane su koma ya zuwa gare shi koma ya zuwa ga dukkan abinda za a san sunna ta wannan hanyar domin mu yi riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya rayar da mu a kanta ya sanya mu mutu a kanta wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in za mu tashi aya ta 59 kenan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا
الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن تسكي إيماني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول كبي الله كبي منزل الله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر منكم دكما ما أبو تالمري دكتكنكم فإن تنازعتم في شيء إذا كني جايا أتشون ونأبو كومي نيني فردوه الى الله كما يدشي وجن الله والرسول ده وجن من زن الله صلى الله عليه وسلم ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ان كنتم كسنتي كنا ايماني ده الله دران اللاهره ذلك خير واحسن تاويلا ين هكا wancan yin haka din wato mayar da hukuncin ya zuwa ga Allah da manzansa yayin sabani khairun wannan shine yake mafi alkhairi wa ahsanu ta'wila kuma mafi kyawu a wajen abinda al'amura suke komawa wato mafi kyawu a wajen kikkiawa mafi kyau a wajen akiba bayan Allah yayi umarni ga masu mulki ma'abuta rukun amana mai nauyi kan su bayar da su mayar da amana ga ma'abutanta wato su bayar da haƙƙi ga masu shi kuma yayin da suke hukunci tsakanin mutane su hukunci da adalci to sai kuma Allah ya fuskantar da hisabi ya zuwa ga mabiya kan su kuma su yi da'a ga waɗanda yake suke da mulki a kansu Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suke imani ku yi da'a ga Allah ma'anar da'a ga Allah shine wato bin alqur'anin Allah ku hukunta alqur'ani a kanku ku bi abinda kuka samu a cikin alqur'ani wannan shine da'a ga Allah wa athi'ur rasul ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi biyayya gare shi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine bin umarnin sa yayin da yake da rai abinda ya faɗa a mayar da al'amari gare shi sannan a hukunta umarnin sa bayan mutuwar sa kuma a hukunta sunnar sa shine bin umarnin sa da yazo a cikin sunna sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko kuma abinda ya aikata ko kuma abinda aka yi a gaban sa ya tabbatar da shi bai yi inkari ba shine as-sunnah al-qawliyah was-sunnah al-fi'liyah was-sunnah at-taqririyah duk wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa ulil amri minkum da kuma ma'abuta al-amri daga cikin ku al'amari da ake nufi a nan wajen abinda ake nufi su ne waɗanda suke ma'abuta bayar da umarni wanda suke yin umarni a jisu al'amru a nan wajen kishiyar annahyu ne waɗansu sun ce abinda ake nufi da al'amari a nan wajen shine sha'ani wato lamarin al'umma wanda lamarin al'umma yake hannunsu dukkaninsu ma'ana ɗaya ne waɗanda suke jibintar lamarin al'umma su ne waɗanda yake kuma suke jibintar su bayar da umarni ga al'umma a yi umarnin a bisu akan wannan umarni da suka bayar saboda haka ulul amr abinda ake nufi sune shuwagabanni waɗansu mutane sun ce abinda ake nufi shuwagabanni masu wato masu yin masu jibintar jagoranci wanda suke bada umarni a yi sune al-umara dan daga nan ne ma aka samu al-amir wanda yake bada umarni suka ce abinda ake nufi da ulul amr al-umara waɗansu kuma suka ce abinda ake nufi da su sune al-ulama malamai sahihi abinda masu abinda malaman tahqiqi wajen tafsiri suka tabbatar kamar shi al-qadi ibn al-arabi da al-hafiz ibn kathir shine cewa ya hada dukkan guda biyu ku yi da'a ga malamai ku yi da'a wato ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da majibin talamari akan ku sune malamai da shuwagabanni domin malamai Allah ta'ala ya ce a mai a tambaye su in ba a sani ba ba me fa'idar a tambaye su in ba dan a aiki da tambayar ba saboda haka nan Allah yayi umarni da ai da'a gare su kenan domin Allah ta'ala ya ce fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun kuma Allah ta'ala ya ce laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihim al ithma wa akhlihim as suhut me yasa ar rabbaniyun wato shuwagabanni daga cikin su wanda suke musu jagorancin addini shuwagabannin addini wal ahbar da kuma malamai ma'abuta sanin littafin Allah yanhahum ba su hana su saban Allah ba wato a cikin yahudawa waɗanda Allah ya tsora musu nauyin hana al'umma yin amru bil ma'ruf da nahyu anil munkar sune ar-rabbaniyun wal ahbar sune kamar al-umara wal ulama saboda haka a cikin al'umma cikin al'ummar musulmi abinda ake nufi da ulul amr wanda Allah ta'ala ya ce ai da'a a gare su sune al-umara wal ulama wato malaba shuwagabanni da kuma malamai wanda sune ake ce musu ahlul halli wal aqd sune masu kullawa masu warwarewa sune waɗanda in suka hadu suka ce al'amarin al'umma haka zai tabbata suka zabi mutane suka zabi shugaba to ya lizinci sauran mutane su yi da'a kan su ma su yi mubaya'a ga wannan shugaban in kuma suka cire suka warware suka sauke to su ne sauran al'umma za su yi musu da'a kan su bi su wajen sauke wannan shugaba din wannan su ne ake ce ma ahlul halli wal aqd biyayya a gare su ta samu tushe daga biyayya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin nan umarnin Allah ta'ala ya ce ati'u Allah ku bi Allah yace wa ati'u ar-rasul ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wajen ulil amr bai ce wa ati'u ulil amr ba cewa yi wa ati'u ar-rasul wa ulil amr domin ya nuna cewa akwai bambanci tsakanin da'ar manzon da'ar Allah da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk Allah yace yace yayi nasbi da akan ayi musu da'a da kuma da'a ga ulatul amr da'a ga Allah da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutlaka ce babu wani kaidi a kowane hali dole a bi Allah dole a bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ulil amr za a bi su ne da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah cewa ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ulil amr wato ulil amr za a bi su ne idan sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah da manzansa shi yasa kaga a wani wajen Allah ta'ala yace wa ati'u Allah war rasul ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah war rasulahu wala tawallu anhu kaga sai yace ku bi Allah da manzansa ya hada su tare domin da'ar Allah da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin su daya wajen cewar ba tare da wani kaidi ba ake bin Allah ake bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ayar ita ce ta nuna wajibcin bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hukunta sunna akan kamar yanda zamu bi alqur'ani haka zamu bi sunna idan ka bi alqur'ani kace ba za ka bi sunna ba to kai inkarin alqur'ani tunda alqur'ani shi yake ka bi sunna kamar yanda Allah ta'ala yace abishi ba tare da wani kaidi ba mutlakan haka zalika yace a ci abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da wani kaidi ba tamkar kai ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana hango ɗan qur'aniyun masu cewa alqur'ani za a bi banda sunna yayin da yake wafada a cikin wani hadisi ingantacce wanda al-miqdam ibn ma'adi karib ya ruwaito yace yushiku ahadukum ya kusata ga ɗayan ku shaba'ana ala ta'rikatihi ya ci ya koshi ya kishingida a gefen jikinsa ya'tihi amrun min amri umarni daga cikin umarnina zai zo masa mimma amartu bihi wanda ne umarni da shi aw nahaitu anhu ko kuma ne hani ga barinta yaqulu ma nadri yace ba mu san wannan ba ma wajadna fi kitabillahi min halalin istahlalna abinda muka samu halal ne a cikin littafin Allah sai mu mayar da shi halal wama wajadna fihi min haramin harramna abinda muka samu a cikin alqur'ani haram sai mu mayar da shi haram annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa ala to ku tattaro hankalinku ku ji wa innama harrama rasulullah mithlu ma harrama Allah abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi tamkar abinda Allah ya haramta shi a wani hadisi yake cewa ala wa inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'a ku tattara hankalin guji an bani alqur'ani da abinda yake tamkarsa tare da shi shine sunna sunna a wajen hujja matsayin ta dai da alqur'ani kamar yanda ake wahayin alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ake wahayin sunna haka ake wahayin sunna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwa da Allah madaukakin sarki yayi umarni da su a cikin alqur'ani wanda Allah ya tabbatar cewa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma umarnin da sunna yazo da sunna ta zo ba da aya ce ta alqur'ani wanda ta bayyana ayi wannan ba kamar yanda yake bayani yazo a cikin safan usul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wataran an zo an tambaye shi akan hukuncin wanda yayi ihrami hukuncin wanda yayi ihrami alhali yana sanye da jabba wadda take mai turare yaya zai yi yana cikin wata kubba sai aka ga kamar sa ta canza ana cikin sanyi amma sai aka ga yana gumi fuskar sa ta yi ja sai Umar yace mai Ala ibn Umayya kai ne kake so ka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake masa wahayi zo ka ganshi yanzu ya nuna masa shi bayan abin ya yaye masa ya dawo yanda kuma suka yanda suka saba ganin sa sai Annabi sai suka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina wanda yake tambaya akan ihrami sai ya ce gani ya Rasulullah sai ya ce ammal jubba fanzi'ha ita wannan jabbar taka ka cire ta waghsil ma bika min al-haluq, shi kuma wannan turaran wanda ka shafa na za'faran ka wanke shi. Waf'al fi umratika ma kunta taf'alu fi hajji, irin abinda kake yi a cikin hajjinka to shi zaka yi a cikin umrarka. Yanzu wannan akwai aya da muke karantawa da wannan a cikin Al-Qur'ani, amma kuma gashi da wahayi yazo, tunda wahayi ne sahabbai da suka abin sun ce wahayi akai ma Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin, to wahayi ne amma ba wanda ake tilawarsa a Al-Qur'ani ba. So da ka hatta sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ake masa, shi yasa ne waɗanda suka san sahabbai daga cikin su akwai Mutarrif ibn Abdullah ibn Shikhir, ɗaya daga cikin manyan malaman Basra, yake cewa kana Jibril yanzilu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bis sunna kama yanzilu alaihi bil Qur'an. Jibril yana sauka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunna kamar yadda yake sauka a gare shi da Al-Qur'ani. Dan haka kada ku saurari waɗanda suke cewa ai su Al-Qur'ani kawai shine hujjar da za a bi, kasan duk wanda zai zo ya ce maka cewa yau sallah biyar din nan ba ta da tushe a cikin addinin musulunci, kasan wani addini ya zo daban ba addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, kuma ba inda aka ambaci sallah biyar sallolin nan guda biyar a cikin Al-Qur'ani a hadisi suka zo. Dan haka mutumin da ya yi inkarin sallah biyar, mutumin da ya yi inkarin hadisi, yana inkarin salloli biyar. Duk mutumin da ya yi inkarin salloli biyar a cikin addinin musulunci kasan ya bar addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda wanda suka kawo maka Al-Qur'anin, tunda je Al-Qur'anin nan ba kai ne ka je ka dauko wanda ka je ka karbe shi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, kai ma zuwa tashi kace da ana karantawa. Wanda suka kawo maka Al-Qur'anin nan su suka kawo maka hadisan nan, su suka kawo maka salloli biyar din nan. Sahabban nan da suka kai Al-Qur'ani zuwa gabas da yamma, kudu da arewa na duniya, su suka kai salloli biyar, su suka kai kiran sallah, su suka kai iqama, su suka kai haji, su suka kai cewa ai in an yi haji ai dawasi sau bakwai. Allah ta'ala ya ce wal yatawafu bil baitil atiq, ai dawasi da dakin Allah ne da daddi. Amma ba aya da ta bayyana sau nawa za a yi tawafin nan, amma kowa ya san tawafi sau bakwai ake. Haka aka taso aka ga ana yi, kuma sahabbai haka suka isar ga al'ummomin musulmi. Saboda haka kamar inda suka kawo Al-Qur'ani, inda ka yadda da Al-Qur'ani da sahabbai suka kawo, to dole ma ka yadda da sunna, don su suka kawo maka sunnar, ba kai ne ka je ka koyo Al-Qur'ani daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Saboda haka wannan ayar nafsi ce akan wajibcin da'a, wajibcin bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka zalika kuma wannan ayar ta nuna wajibcin da'a ga shuwagabanni, ga wanda musulmi suka sanya ya zamanto shine yake jibintan al'amari akan su, shine jagora akan su. Kuma kamar tunda ta nuna wajibcin ai da'a a gare su, to ta nuna wajibcin ai riko da shugabannin kenan, wajibcin a samu shugaba. Wato kada musulmi su zauna haka sasakai babu shugaba akan su, domin yin haka barna ne, ya saba da hankali. Mutane suna zaune zai zama in ba su da shugaba sai dai su rayu a cikin fauda. La yasluhu an-nasu fawda la sarata lahum wa la sarata ila idza juhaluhum sadu, babu abinda ba wato rayuwar mutane ba za ta kyautata ba idan ya zamanto suna zaune babu shugabanni, yayin da kuma shugabannin nasu suka zamanto jahilai, to da su da babu dace ne. Saboda haka wajibi ne a samu shugabanci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kharaja thalathu nafarin fi safar falyu'ammiru alaihim ahadahum, idan mutum uku suka fita tafiya to sanya ɗaya daga cikin su ya zama shugaba a cikin tafiya. Ka gani tafiya wadda take ta mutum uku kawai, adadi wanda yake kalilan, kuma da zamani wanda yake mahdudi kayyadadde, an ce dole a samu shugaba a cikin wannan haduwar. Ina kuma ga haduwar al'umma wadda take mai abin nan dubannin mutane, dubban mutane su ne za su zauna miliyoyi, sannan kuma suna zaune rayuwar da za su rinka hayayyafa, rayuwa mai tsawon gaske, sannan kuma a ce kowa zai abin da ya so. Idan aka yi haka babu yadda za a yi mutane su tabbatar ma kansu maslaha. Ana buƙatar shugabanci domin a tabbatar ma al'umma maslaha da ta za ta gama da kowa da kowa, a kuma kawar da cuta da ɓarna daga gare ta. Ba yadda za a yi mutane su tabbatar ma da kansu maslaha na yadda za su yi zamantakewa a cikin aminci da kwanciyar hankali da ci gaba da samun wadata da samun sauƙin rayuwa, da kuma su kawar ma da kansu ɓarna da abinda zai kawo musu tsoro, da abinda zai kawo musu wato ƙarewa, da abinda zai kawo musu lalacewa al'amuransu. Dole sai da shugabanci.
dole sai da shugabanci, don haka samun shugabanci wajibi ne. Shi yasa neman musulmi ya zamanto suka kaddamar da shi hatta akan abin da yake muhimmi, wanda baya wato riskar muhimmancinsa, kamar wato rufe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwarsa. Don bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun shagaltu da samun wanda zai zamanto shugaba, abinda sahabbai suka mayar da kansu kenan suke. Sai da bayan an yi mubaya'a ga sayyidina Abubakar, sannan aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin nuna muhimmancin kada al'umma ta zauna babu shugabanci, kada al'umma ta zauna babu shugabanci. To idan aka samu wannan ayar ta nuna muhimmancin a samu ta nuna wajibcin a samu shugaba, idan kuma aka samu shugaba ta nuna wajibcin a yi masa da'a. To amma da'a tata muqayyada ce da in yana ma annabi sallallahu alaihi wasallam da'a. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace innamat ta'atu fil ma'ruf, ita da'a ana yin ta ne a cikin abin da yake sananne karbabbe a cikin shari'a. Amma da shugaba zai zo da abin da ya saba, to ba za a bi shi ba. A wannan ayar ne Imam al-Bukhari ya kawo hadisin Abdullah ibn Abi Sarh, wanda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wata runduna domin su kai yaki, wata runduna ta mayakan sahabbai, ya sanya shugaba a kansu. Shugaban yace musu, ni ne shugabanku ko? Suka ce eh. Ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajata da'a a gare ni ko? Suka ce eh. Yace to ku tattara itace. Suka ce sam'an wa da'atan, suka tattara itace. Yace ku rura wuta, suka rura wuta. Yace sam'an wa sami'na wa ata'na, yace to ku shiga ciki. To sai kowa kuma ya yi shiru. Sai aka samu wani saurayi daga cikinsu, yace a'a, to ai mun wuce muka guda muka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam. To ta yaya za a yi kuma da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam, tunda ka ce umarnin annabi ne cewa mu bika, da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ko mu shiga cikin wuta? Ka ce a'a, sai mun je mun gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da suka koma suka saba masa, yace kuka saba ma umarni? Yace eh, mun saba maka. Da suka koma suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace law dakhaluha lama kharaju minha, da sai shiga cikin wutan nan ba za su fito daga ciki ba, har lahira ma wutan za su shiga. Yace inna mata'ati fil ma'ruf, ana da'a ne a cikin al ma'ruf. Kaga nan ya nuna kan cewa yana da muhimmancin kai hukunci da hankali irin na shari'a, kai hukunci da hankali irin na shari'a. Dan an ce ai da'a, ai ba da'a nan ta zama to mutlaka bane, tunda a cewa akai wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, a cikin da'ar ulil amri tana da kashin da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka ne yake a cikin wanda yake duk muna karantawa a cikin ahlari, wala ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, babu da'a ga wannan makhluki a cikin abin da zai kai zuwa ga saba ma mahalicci. Za ka yi da'a ga shugaba ne in ya umarce ka da da'a ga Allah, amma idan ya umarce ku sabanin da'a ga Allah, to fala sam'a wala ta'a, ba za ka bi shi ba, ba za ka ji umarnin ba, ba kuma za ka bi shi ba. Amma wannan ba yana nufin kuma a yi fito na fito da shi ba, a cikin da ya yi umarni da saƙo shi kenan sai a yi tawaye, sai a yi tawaye, sai a yi bara'a. A'a, wannan a sai dai idan kun ga kafirci, illa an tarau kufran bawahan, sai kun ga kafirci a bayyane, ya umarce ku da kafirci kuma ya bar addini. To indakum idan indakum inda Allahi burhan, kuna da hujja a wajen Allah kan ku ki musu da'a, in kuma kun sannan kuma ku yi musu bara'a. Amma ita ma bara'ar da fito na fito da su din muqayyada ce da kudura, ana kayyade ta da iko. Wato idan shugaba ya zamanto ya yi ma Allah tawaye, ya yi ma addinin Allah tawaye, ya zauna umarni da kafirci, ba za a bi shi ba. Amma ko ba za a yi tawaye a kansa a cire shi daga shugabancin ba, sai ana da iko. Idan ba a da iko, gara a jure zama ƙarƙashin shugabancin nasa karkatacce, ana neman tanadi na a san yadda za a yi a canza, bisa a ce za a ɗauki ba a da wato kyakkyawan tanadi, a ce za a yi fito na fito da shi, ya zama to an samu fauda, a yi shekaru a cikin fitina, babu shugabanci, babu kwanciyar hankali. Domin shi shugabanci yana ije wato ɓarna mai yawa, ɓarnar da ke cikin kafircin da yake umarni da shi da kuma yake yi ta fi sauƙi bisa ɓarnar rashin zama wato ba tare da shugabanci ba. Amma da yawa mutane ba sa gane wannan, shi yasa ake zargin cewa har 'yan Shi'a suke cewa dukkan hadisan da suke magana akan biyayya ga shuwagabanni shugabannin Banu Umayya azzalimai sun suka kirkiro su, malaman Ahlus Sunna kuma sun suka kirkiro su suka gaya musu dan su faranta musu rai, suke cewa abisu duk da yake ba akan tafarki suke ba. Alhali ko wannan rashin hangen nesa ne da rashin sani, wato da kuma jahilci ne da zalunci. Na farko dai babu yadda za a yi malaman sunna su kirkiro hadisan ƙarya. Malaman sunna su ne suka fi kowa inkari ga Banu Umayya. Banu Umayya sun yi kokari su canza sunna ce daga cikin sunnoni, ba farilla ba, ballantana imani, amma ba su kyale su ba akan kokarin canza sunna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin kiran sallah a wajen sallar Idi, ba kuma yayin nafila. Suka kirkiro yana yin huduba ne bayan sallar Idi, baya hudubar Idi kafin sallar Idi. Banu Umayya saboda sun ga mutane ba sa zama su saurari hudubar su, in an yi sallah suna tafiya, tunda bayan sallah ne ake yin huduba, kuma suna so su tilasta mutane su ji hudubar su, sai suka canza suke yin huduba kafin sallah. Kaga dai tunda zaka yi sallah dole zaka saurara sai ka zauna ka ji huduba, dan ka ji maganar su sai suka canza wannan sunna. Kaga yin huduba bayan sallah sunna ce ta sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam ga sallar Idi. Da Banu Umayya suka yi wannan canjin, duk da karfin mulkin su malamai suka tashi suke musu inkari, suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi huduba ne bayan sallah, kuma suka ibun su akan wannan, kuma suka gaya ma al'umma, su suka ruwaito hadisan suna nan a cikin Bukhari da Muslim. Yau da kamar a ce sun yadda da su akan canza addini da kirkiro hadisan ƙarya, da yanzu ba za mu samu wannan hadisan ba, sai dai kawai mu ji kan cewa ana yin huduba ne kafin sallar Idi kamar yadda ake sallar Juma'a. Amma har yanzu mun san cewa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine abin da Banu Umayya suka yi ba. Sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ai huduba bayan sallar Idi, ko ba waɗansu ne suke wannan bayanin ba, illa malaman Ahlus Sunna. Saboda haka akwai mutane da dama ga lokacin sallah, Banu Umayya ba sa sallah akan lokaci. Sallar la'asar sai su jinkirta ta haske rana ta kusan faduwa. Za ka ga a'immatut tabi'in saboda jin tsoron cewar idan suka saba suka yi sallah ba a bayansu ba za a sare musu wuya, suna zaune suna yin sallah ima'an, irin su Amiru Sha'abi, su Sa'id ibn Jubair a cikin masallaci suna zaune suna jiran sallar la'asar, amma za su yi sallar la'asar akan lokaci ima'an, dan kar a sani ma suna yi. Sannan kuma su yi sallar tare da su domin su tsira da wato abinda su tsira da lafiyarsu da mutuncinsu. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake musu, yace sallu salata li waqtiha fa in adraktaha ma'ahum fa salli fa innaha laka nafila, yace kai sallah in lokacin ta yayi, sannan kada ka tsira tare da su, kai sallah tare da su. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi yace ku bi su, fa in asabu fa lakum wa lahu, in sun yi daidai kuna da lada na biyayya a gare su, su ma kuma suna da lada na cewa sun yi daidai. Wa in akhta'u, in kuma suka yi kuskure, falakum wa alayhi, kuna da ladan kun yi biyayya da gare su, su kuma laifin cewa ba su daidai ba yana kansu. To da haka inda mutane sun fahimci wannan, yanzu har ta irin hayaniyar da ake ta yi kanshi a nan ganin wata, ɗaya daga cikin hikimar samun shugaba kamar yadda Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yake faɗa a cikin Al-Fatawa, yake cewa ɗaya daga cikin fa'idar samun shugaba shine shugaba shine zai tsayar da lokacin na Idi da lokacin azumi da lokacin hajji, kuma shine zai jagoranci wajen jihadi, shine zai sa ai amru bil ma'ruf ya kafa hizba. Zai yi daga cikin abubuwan da yake cewa shugaba zai, wannan yasa daga cikin maslahar ya ambata daga cikin maslahar ya tsayar da lokacin Idi da lokacin azumi, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi as-sawm yawma yasumun nas, azumi shine randa mutane suke azumi, randa jama'ar musulmi, abinda ake nufi da annas anan jama'ar musulmi da suke da shugaba. In suka ce yau shine ranar azumi, to duk wanda yake cikin wannan jama'ar din shugaban su yace gashi ran yau ne ranar azumi, ya nufice su, sai daga cikin wajiban shugaba kenan. Idan sun yi daidai a cikin cewa a tashi da azumi, falakum wa lahum, kuna da ladan su ma suna da ladan daidai. In sun yi kuskure, falakum wa alayhi, kuna da lada kan cewa kun bi su, dan Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ku bi su. Wa alaihim, su kuma suna da kuskuren su na cewa ba su tsantseni ba, ba su bi ka'ida ba wajen tabbatar da ingancin shigar wata ko rashin ingancinta. Wannan ba naka bane, kace dole sai ai kamata yi ai kaza ai kamata duk saboda jarida saboda karatun jarida yace ai kamata yi ai kaza kamata yi ai kaza to kamata yi ai kaza ka faɗa baka da ikon ka sa ayi din to abin amma kana da ikon ka bi ko baka da ikon ka bi to wannan da kake da ikon shi zaka yi abinda ko baka da ikon Allah bai dora maka kan kane masu ikon su Allah ya mutu hikali amma sai ga mutum ya dauko maka kansa cewar a ta yaya za a yi a tabi waɗannan shugabannin ga su ga yanda suke an san ga su ga yanda suke ima sheikh ima sayyidina ali radiyallahu anhu yana cewa la budda lin nas min imam barran kana aw fajira ba makawa ga mutane su samu shugaba ko na gari ne ko fajiri ko na gari suka ce to in na gari ne mun fahimci cewa dole a samu to yaya fajiri kuma yace eh fajirin shi ma shine zai tsayar musu da sauran maslaha da abubuwan su na maslaha na rayuwa dole sai da shi shi yasa kaga a lokacin sahabbai suka yi da'a ga irin su Hajjaj ibn Yusuf jabbari ne ya kashe sahabbai ya kashe tabi'ai shine ya kashe Abdullahi ibn Zubair shine ya kai yaki zuwa Madina ya keta mutuncin Madina ya keta alfarma harami na Makka amma duk da haka Abdullahi dan Umar lokacin aikin Hajji sai je kofar haimarsa yace ya ayyuhal amir in kunta turidu sunna fakhruj farni al'an in kana son ka bi sunna to ka fita ka je kai jifa yanzu domin a lokacin aikin Hajji sai amirul shugaban musulmi sai ya je yayi jifa sannan duk musulmi za a je ai jifa san daga an yi sallah zai zo ya ce maka to yanzu ne in kana son sunna ga lokacin yin wannan ibada ya yarda da shugabancin sa tare da cewa azzalimi ne haka zalika imam ahmad ya yarda da shugabancin ma'mun tare da cewa ya dauki mutane akan bid'a amma saboda barnar rashin bin sa tafi barnar bin sa a cikin bid'ar tasa da a cikin fasikancin nasa wannan ayar ta da muhimmanci kuma tana daga shi yasa tana daga cikin tabi abinda Allah madaukakin sarki ya ambata a wancan ayar da cewa inna allaha ni'ma ya'idukum bih Allah ma dalla da abin da yake muku wa'azi da shi domin abin da zai tabbatar muku da maslaha ne a cikin rayuwa muna gani dukkan sauran al'umomi ba su ci gaba ba sai da suka samu ingantaccen tsarin siyasa wanda zai kawo kwanciyar hankali da shugabanci ingantacce wanda zai zamanto akwai shugaba mai tabbatar da umarni mai kawar ma da al'umma a barna da kawo mata gyara abinda zai kawo ci gaban al'umma da zaman lafiya kenan kuma shi addinin musulunci a bisa ɗabi'arsa yayin da ake zaman lafiya lokacin ne yake yaduwa shi yasa babu wanda ɗan bid'a suke son ai tashin hankali muku ahlu sunna ko shi so muke yi akwai wato hankali ya kwanta domin hankali ya kwanta lokacin ne za a yi karatu za a yi wa'azi mutane su fahimta su ku ɗan bid'a abinda ba sa so kenan yayin da ake karatu ake wa'azi mutane suna fahimta to suna ganin afala yarawna anna na'ti al-ardha nanqusaha min atrafiha za ka ga ana tafashi su ta ko ina to abinda ba sa so kenan shi yasa suke so sai sa suke so ai harguwa ai tashin hankali to tashin hankali ko yana kore abinda al'umma addinin musulunci yazo ya kawo shi yasa haga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a samu wannan kwanciyar hankalin domin a samu inganci domin a samu wato maslaha ta al'umma gabaki daya yake kihala abubuwa da dama wanda har waɗansu za su gane kan cewar kamar rusa maslahar addini ne alhali ko hangen nesa ne da fahimtar wato maqasidu shari'a manufar shari'ar musulunci to sannan Allah ta'ala yake fa in kana za'atun fi shay idan kuka yi jayayya a cikin wani al'amari wato at-tanazu shine wannan yana ja wannan yana ja ma'ana idan kuka yi sabani wanda kowa ya ga abu ta wata fuskar sabanin fuskar daya fi shay'in a cikin wani abu nan an kawo ta na kira fi siyasar shar domin ta nuna kan cewa kowane irin al'amari ne komai girmansa komai kankantarsa inda kuka yi jayayya a ciki to farudduhu ila Allahi war rasul kuma yadda shi wajen Allah da manzo mujahid ibn jabr daga cikin a'immatut tabi'in malaman tafsir yace ma'anar kuma yadda shi ya zuwa ga Allah kuma yadda shi ya zuwa ga littafin Allah ma'anar kuma yadda shi ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana da rai kuma yadda shi wajen sa yayi hukunci in kuma ba shi da rai kuma yadda shi ya zuwa ga sunnarsa farudduhu ila Allahi war rasul kuma yadda shi zuwa ga Allah da manzon sa a cikin wannan akwai bayanin kan cewa alkitabu was sunna shine zai maganin sabanin musulmi tunda da ba zai magani ba Allah ba zai ce kun yi jayayya kuma yadda shi zuwa nan ba Allah ta'ala ya ce wa mahsalatu hukuncin Allah shine zai maganin sabani amma waɗansu suna waɗansu cewa suke yi ai alkitabu wa sunna din ma kowa da fahimtar sa kamar suna cewa kenan alkitabu wa sunna ba zai maganin sabani ba wanda wannan wani nau'i ne na wato sukan alqur'ani a fakaice Allah ya ce idan kun yi sabani kuma yadda shi zuwa ga littafin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya nuna mana kan cewa littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune zaki mana maganin sabani sune zaki mana maganin sabani Allah ta'ala yace zalika khairu yin haka shine yafi alkhairi shine cewa wato yayin da ya zama to an yi sabani ka yadda kamar yadda abun ya zuwa ga hukuncin Allah tunda mutane Allah yayi mutane daban yanda mutane suke ganin abu daban ne kuma wannan kowa ya sani a cikin dabi'a wannan kowa ya sani a cikin dabi'a wani zai ji a wani sanyi yana jin dadin sanyi wani kuma ba abin da yake so irin a ce ana zafi baya son sanyi ko ba yadda zafi da shi wani shi kalar da yake so ja wani kuma kore yake so kowa aha ko da a cikin abubuwa na dabi'a mutane sun saba to haka zalika kamar yanda suka saba a cikin dabi'a a cikin zauki a cikin amfani da ido a cikin amfani da kunne wani zai ji wata waka yana son ta wani kuma zai ji wata waka baya son ta wani ba abin da yake so irin kira'ar su dai wani kuma baya son kira'ar su dai kowa da irin abin nan dinsa haka wajen dandano wani yana son inibi wani kuma baya son inibi to haka zalika a kwakwalwa ma ake a wajen kamar yanda muka saba a wajen waɗannan alhawas din a ido da ji da dandano da gani da yanda muke zaukin a magana haka zalika a wajen tunani wani abin da yake gani sabanin abin da ɗayan yake gani saboda haka dole ne sai an yi sabani to shi yasa sai Allah ya mana maganin sabani shine a samu abu wanda yake zai zama to imam jagora wanda zai mana maganin sabani idan ya zo sai ya dauke sabani baki daya shine mu maida shi zuwa ga wajen Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam mu maida shi zuwa ga alkitabu was sunna Allah yake yin haka shine yafi alkhairi domin zai zama to kun yi maganin sabani a tsakanin ku yafi alkhairi kuma Allah madaukakin sarki yana yarda da shi domin Allah baya san jahiliya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafiya wanda Allah ya fiki a cikin mutane shine al-aladul khifa mai tsananin husuma mai tsananin jayayya wanda shi ba yadda za a yi ya zamanto ya sallama da wanda ya saba masa to kaga idan ya zamanto cewar an samu abin da zai hana wannan mai tsananin jayayya kaga an samu alkhairi a cikin al'umma domin irin wannan jayayya da take kawo tashin hankali da take kawo rarrabuwa Allah ta'ala yana cewa wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum kada ku yi jayayya fatafshalu sai ku yi raki ku ji tsoro wata tabari hukum karfinku ya wuce karfinku ya tafi ya zamanto makiyanku ba za su ji tsoronku ba musamman wajen yaki ba a son jayayya to jayayya duk da yake ana ganin kan cewa sabanin ra'ayi ana cewa gara a samu sabanin ra'ayi domin wato sabanin ra'ayi shi zai sa ra'ayin da za a fito da shi ya zamanto kyakkyawa da sauransu kwarai da gaske idan ya zamanto sabanin ra'ayi ne duk wajen neman gaskiya babu laifi ai wannan to amma idan ya zamanto kan cewa gaskiyar bata bayyana ba aka ci gaba da sabani to maimakon a zauna kowa ya abin da yake so kan cewa mun yadda mu saba mu ma juna uzuri akan inda muka saba a'a mu zo mu haɗe akan abin da zai haɗa mu gaba ki ta shine littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yin haɗewar mai yadda shi zuwa ga Allah shine yafi alkhairi maimakon a zauna a cikin sabani wa ahsanu ta'wila kuma shine mafi kyawu wajen karshen akiba wannan ayar kamar yadda waɗansu malamai hazikan malamai na tafsiri suka ambata ta kunshi dukkan dalilan shari'a dalilan shari'a dai abubuwa guda hudu ne ummahat wanda dukkan al'umma suka yadda a kansu in banda zahiriya da suke inkarin kiya alkitab littafin alqur'ani shine asali na farko asali na biyu sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asali na uku mai asali na uku ijma'in al'umma asali na hudu qiyasi to wannan aya duk ta tattara su ya ayyuhal ladina amanu ati'u allaha kubu allah kunga alqur'ani kenan ko wa ati'ur rasul kubu manzon allah sallallahu alaihi wasallam kunga sunna kenan to ina ijma'i ba su ne ba ulil amru ai ba su ne ijma'i ba dan ulil amru za su iya sabawa za su iya fadan abu a saba musu in sun saba ya zaman to kan cewa ba ijma'i bane kenan ha ulul amr ba sun yi umarni banu umayya ba sun yi umarni da ayi a jinkirta sallah ba har lokacin da ya fita ba amma sun zaman to ya zaman to ijma'i maganar su an saba mutu sayyidina umar yayi fatwa wanda wadansu sahabbai kuma suka saba masa bai zaman to ijma'i ba kenan ijma'i a cikin fadin Allah kada saboda kurewar lokaci fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah war rasul in kun yi sabani a cikin wani abu kuma yadda shi zuwa ga Allah da manzonsa in ba ku sabani ba fa ijma'i kenan saboda ijma'i yana cikin nan in ba ku sabani ba kun yi ijma'i kenan saboda haka anan ijma'i yake in kuma kuka yi sabani shine an samu wani abu wanda yake babu hukuncinsa a cikin alqur'ani babu hukuncinsa a cikin sunna kuma babu hukuncinsa a cikin ijma'i saboda haka kun yi sabani kenan to kuma yadda shi zuwa ga Allah da manzansa wannan shine kiyasi domin shine ma'anar kiyas abinda babu shi a cikin alqur'ani da sunna kai kiyasin sa kan abinda yake akwai shi a cikin alqur'ani da sunna kamar alal misali ganye mai sanya maye babu shi a cikin alqur'ani da sunna alhashish kaga sai aka ga da meye kama sai aka ga yayi kama da giya giya tana cikin alqur'ani da sunna saboda sai aka ba mu ganye hukuncin alqur'ani da sunna wannan shine kiyas wato kiyasi akan abin da yake yana da asalin sa a cikin alqur'ani da sunna saboda haka wannan aya ta bayyana dukkan adillatu shari'a guda hudu ga baki ɗayan su wanda yake wannan yana daga cikin wato jawami'ul kalim na alqur'ani abu wanda yake a cikin aya guda a tattara kusan gabaki ɗaya abin da shari'a ta dogara akan sa duk gashi nan a cikin aya babu abin da zai tabbatar da wannan in ba abin da ya fito daga wajen rabbul alamin ba haka zancen Allah ta'ala yake haka zancen manzon Allah sallallahu wasallamu yake na'am
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أن يكفروا به وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يذلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول وعيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا
الله تعالى يتي ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به الله يتي شنبك جوة أنم وأن دفك رياوة وتسك فتاة دباكي أما كما زوت يسو أبن باحك يكبا سنا رياوة أباكنسو أنهم شواسو آمنوا بما أنزل إليك sun ba da gaskiya da aka abu da abinda aka saukar a gare ka wama unzila min qablik sun kuma ba da gaskiya da abinda aka saukar gabaninka yuriduna an yatahakamu ila at-tagut suna nufin su kai hukunci ya zuwa ga tsagutu, suna nufin su wato hukunta wanda yake mai wucewa ga iyakokin Allah, wanda yake akan ƙarya, suna so su mayar da shi shine mai hukunci akan su. Wa qad umiru an yasturu bi alhali ku an umarce su da su kafirce ma shi tsagutu. Wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida, shaytan kuma yana nufin ya batar da su bata mai an yudillahum dalalan ba'ida, shaytan yana so ya batar da su bata mai nisa, yayin da yake sanya su yake wato yake mutu waswasi, yake tura su ya zuwa ga kai hukunci ya zuwa ga asabu. Wannan ayar kamar yanda wanda daga cikin tabi'ai Imam Amir al-Sha'bi ya ruwaito, yake kana baina rajulin min al-yahud wa rajulin min al-munafiqin khusuma, akwai wata husuma ta kasance tsakanin wani mutum daga cikin Yahudawa da kuma wani mutum daga cikin munafikai. Fa qala al-yahudi, sai bayahudan yace na tahakamu ila Muhammad, muje mu kai hukunci mu kai ƙara wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu arafa annahu la ya'khudhu ar-rishwa, domin ya san Annabi sallallahu alaihi wasallam baya karɓar rashawa. Asalin ma'anar rashawa shine abinda zaka bayar ga alƙali domin ya canza hukunci, abinda yake naka, abinda yake ba naka bai baka, ko kuma abin da yake na abokin fadanka ya dauko ya baka, wannan shine rashawa. To Annabi sun sani cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya cin rashawa, wala yamilu fil hukm, kuma baya zalunci a cikin hukunci. Wa qala al munafiq, shi ko munafiki yace na tahakamu ila al yahud, muje mu kai hukunci zuwa ga yahudawa, zuwa ga wani bayahudi, li ilmihi annahum ya'khuduna ar-rishwa, saboda ya san cewa suna karban rashawa wajen hukunci. Wa yamiluna fil hukm, kuma su karkata, suna zalunci a cikin hukunci, duk da yake ga abinda Allah ya ce sai su karkata su yi mal'udiyo su yi hukunci, kuma su kan cewa ai sun yi hukunci da hukuncin Allah ne. Fattafaqa ala an ya'ti ya kahinan fi Juhayna, sai suka yi ittifaqi kan cewa su je su kai hukuncin wajen wani boka na kabilar Juhayna. Fatahakama ilayhi, sai suka kai hukunci zuwa gare shi. Fa nazalat hadhihi al-aya, sai Allah ya saukar da wannan aya. Saboda haka alladhina yasumuna annahum amanu bima unzila ilayka, ma suryawa cewa sun yi imani da abin da aka saukar gare ka, wannan munafiki kenan, domin imanin munafiki a harshe yake ba a zuci ba. Shi yasa Allah yake yasumuna, suna fadi da bakin su, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, suna fadi da bakin su abinda ba shine a cikin zuciyarsu ba. وبما انزل من وبلا وما انزل من قبل, kuma suna riyawar cewa sun yi mai da abin da aka saukar gabaninka, shine bai yahudan shi ma, shi ma riyawa ne yayin da yake cewa ya yi mai da abin da aka saukar da Annabi Musa, amma ya yarda kuma ya kai hukunci wajen boka. To da addinin Annabi Musa shi ma yayi umarni da kafirce ma tsagutu, saboda haka yuriduna an yata hasamu ila tsagutu, suna so su kai hukunci zuwa ga tsagutu, ma'ana kai hukunci zuwa ga boka din kenan, domin boka yana daga cikin jinsin tsagutu, domin yana da awar ya san gai. Duk wanda ake ba shi sifa daga cikin sifofin Allah tsagutu ne, saboda haka tsagutu ya hada boka, ya hada abin nan wato dan koran gunki, wanda yake cewa ga abin da gunki ya fada, da dan koran aljan, ko dake bokan kenan shi ne dan koran aljan, domin boka dan koran aljan ne, shi ne zai ce maka aljan ya ce kaza, aljan ya ce kaza, ko kuma yayi shiru yayi wata magana wanda baka san ma'anarta ba, wani yare wanda yake mutane ba sa yi, aljanun ma wata kila a fadin sa ne cewa aljanun suke yi, waye sai yaran aljanu, shine to shi tsagutu ne. Haka zalika wanda ya da awar ya san gai, da wanda ya da awar yana hukunci irin hukuncin Allah, shine wanda yake kafa shi, wanda aka yadda cewa yana da ikon ya bada shari'a, ga shari'ar Allah ya dauko shari'ar mutum ya zo ya kawo, kamar constitution, wanda yake zai zo ya dauki constitution da yake ya saba umarnin Allah ya sanya shi akan sa cewa shi zai bi, ko da ya saba ma alqur'ani shi zai bi, to ya mai da constitution dago. To wanda duk wanda ya zaɓi sanya hukunci ya zuwa ga tsagutu, bayan kuma Allah ya umarce da ya kafirce masa, ya shiga cikin wannan aya, ya warware imaninsa. Yuriduna an yatahakamu ila tsagutu, kenan suna so su kai hukunci ya zuwa ga tsagutu. Wa qad umiru an yakfuru bihi, alhali an umarce su da su kafirce ma tsagutu. Wannan kaga ga hukuncin Allah na nan, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan, har bai yahudi yace a je a kai hukunci wajensa, ya ga bai ga da hukuncin Allah ba, kuma an kawo maka shari'ar Allah ce cewa ka kai hukunci wajen shari'ar Allah, suka ce a shari'ar Allah ai yanzu zamani ya canza, ba za a yi hukunci irin yadda zamani ya dace ba, a je a kai zuwa ga ai in kana isan irin wannan dole sai dai ka koma wajen abin da shari'ar Bature, dole sai dai ka koma wajen kaza, dole dai ka koma kanunin, wato kanunin din Faransa, canon law da sauransu. To shine irin wannan, ga hukuncin Allah, an kawo masa hukuncin Allah cewa akai a makabiya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace a'a, mu je mu kai ya zuwa ga wajen ku, tunda rigima ce ai tsakanin mu, babu ruwan addini a ciki, wataƙila har wannan abun zai kawo domin ya nuna kan cewa akwai wani abu na imani, imani a ciki. Alhali kuwa gundarin abun shine ya kawo da kai gabar hukuncin Allah, ya ɗauki hukuncin da ya saba ma hukuncin Allah, ya hukunta shi a kansa. To shine Allah ta'ala yace wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida, shaytan yana nufin ya batar da su tsaka mai nisa ne daga shari'a, yayin da yake sanya su su irin wannan. Allah ta'ala yace wa idha du ila yuridu wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna anka sududa. Idan aka ce musu kuwa ku zo ya zuwa ga abin da Allah ya saukar shine alqur'ani, wa ila ar-rasul ku zo ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci a gare ku, ra'aita almunafiqina yasudduna anka sududa, sai kaga munafikai suna kauce maka kaucewa mabayyaniya, ba sa ko saurarawa, su ba wannan suke so ba. Wa idza du'u ila Allah wa rasul yahkum bainahum idza fariqun minhum mu'ridun, idan aka kira su ya zuwa ga Allah da manzansa domin ya hukunci tsakanin su, sai kaga wata jama'a daga cikin su suna bijirawa, suna bijirewa, suna kawar da kai. Wa in yakul lahumul haqqu yatu ilayhi mud'inin, idan ku suna da haƙi, wato idan san ransu ya dace da abin da ke cikin shari'a, sai kaga sun zo suna cewa to ai shari'ar mata ce, ai shari'ar mata ce, da ku da aka ce ku zo zuwa ga shari'a, kace a'a wannan zaka kawo tashi hankali, muna zaune ne da musulmi da kafiri, kada ka kawo wannan magana, ba magana addini ake ba. Amma yayin da ya zama to sarran su ya dace da addinin, sai ce to ai addinin ma yake, ai shari'ar ma take. A fi qulubihim maradun, cuta ce a cikin zuciyarsu. Amir tabu, ko ko suna shakka ne, amir tabu an yuri an yahafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu, ko ko suna jin tsoro ne cewa Allah da manzansa zai musu zalunci, ba za su ba su haƙƙin su ba, shari'ar mutunci ba za ta tabbatar musu da haƙƙin su ba. Bal ulaika humu zalimun, ba wannan bane, waɗannan sune azzalimai, ba waɗansu ba. إنما كان قول المؤمنين سوك مؤمني مجنسوا إذا دعوا إلى الله ورسوله إن أكثر رأسوا يدعوا أن الله دمن ذنسا ليحكم بينهم يهكون شيء فكانوا أن يقولوا سمعنا وأطعنا تكوي في منجي منبي وأولئك هم المفلحون وأن نسول ما سربوك سوك منافكي إذا أكثر رأسوا يدعوا أن الله دمن ذنسا فهجسنا كوتي ومبينيا فكيف إذا أصابتهم مصيبة تويايا حالهم تذيك سنشي idan wata musiba ta sauka a kansu, bima qaddamat aydihim, saboda abinda hannuwansu suka gabatar, domin yayin da mutum yayi zalunci, yayin da mutum ya saba ma Allah, Allah zai Allah zai masa takayya a nan duniya. Man ya'mal su'an yujza bih, wanda duk ya aikata mummuna za a yi masa takayya akan wannan. Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, ba wata musiba da za ta same ku sai face saboda abinda hannayenku suka tsorurta. To da haka yayin da musiba ta zo musu saboda wannan babban zunubi da suke na kai hukunci ya zuwa ga tagutu, wa na kaucewa ga barin hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yayin da musiba za ta zo ta same su, thumma ja'uka, sannan su zo maka ya rasulullah, ya'lifuna billahi, suna rantsuwa da Allah, in aradna illa ihsanan wa tawfiqa, mu dai wallahi ba nufin komai muke ba yayin da muka kai hukuncin mu zuwa ga wannan tagutu din, illa ihsana, ba abinda muke so sai ihsani, so muke mu danke ta maka mu musamman maka mu maslaha, wa tawfiqa, ko mun dauka ai su ma duk abu ɗaya ne zamu samu tawfiki zamu samu a wajen, wato lokacin ne za su rinka kawo uzuri, wato yayin da suka saba ma Allah, Allah ba zai kalle su a haka ba, kuma yayin da ya zama to Allah ya jarrabce su da jarabawa, to a lokacin nan ne ido zai raina fata. Wannan kuma sunnar Allah ce dangane da wato masu shakka a cikin imani. Allah ta'ala a cikin suratul ma'ida yana ambatan cewar munafikai masu rukun wato ahlul kitab suna rukun su majibinta kuma bayan muminai, in aka yi musu magana sai su ce ai wata naksha an tusibana da'ira, muna jin tsoro ne kar wata musiba ta faɗa mana, waɗannan mutane fa muna zaune tare da su, la'alla al'amari ya zo ya juya ya zamanto su ne akan al'amari, saboda haka dole ne mu dan kusance su, dole ne mu abin nan mu miƙa ni mu darati, dole ne mu nuna kan cewa mu wa muna tare da su. To Allah ta'ala yake nafsha an fa asallahu an yati bil fath, ya kusata Allah, na'am, aw amrin min indihi, fa asallahu an yati bil fath aw amrin min indihi, ya kusata Allah ya kawo wani fatahi ko wani umarni ko wani lamari daga wajen Allah, fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin, sai su wayi gari suna nadama akan abin da suka koye a cikin zuciyarsu. wato wannan ana wannan aya tana nuna kan cewa abinda munafikai suke kawowa na hujja na cewa sun yi hukunci zuwa ga tsagutu domin suna neman ihsani ne suna neman abin da yake zai kawo maslaha ne wannan kuskure ne tunani ne mummuna domin wannan shi ake cewa ainihin mudarati da wato shi ake cewa almudahana ba a yin mudahana wa mudahana shine ka saba addininka dan ka samu wani amfani na duniya wato ka sassauta addininka ka aikata abin da yake sabanin addininka ka aikata ma kafirci dan kafirci yadda da kai kace a wannan namu ne wannan baya daga cikin masu wuce gona da iri in ba fanatic bane wannan wannan moderate ne ka kibin addinin ka in ma ana zagin addinin ka shiga kai ma kace dama waɗannan fanatic ne mu ai duk ba mu ba haka ba kowa da kowa haka yake ba mu akwai wanda suke wayayyu kace a wannan moderate ne to kaga yayi wannan domin ya samu yaban kafirai ko kuma domin ya samu wata duniya a wajen kafirai to sai kuma Allah ya zaman to ya canza abin addinin ya zo kafirin idan ya raina fata Allah ya sallada musulmi akan kafiran kafiran su zaman to wulakantattu to zartattu lokacin kuma kai da kake ganin su ne masu izza yau ka dawo shugabannin naka masu izzar Allah ya mai da su kafa to a lokacin nan kuma sai ka ga sun zo suna ido ya raina fata shine Allah yake cewa kaifa idza asabatkum musiba to ya halin zai kasance yayin da irin wannan ta faru aka san wannan shi ake so mutum yayi ka ba da duniya dan addinin ka ya tsira ka ba da duniya dan addinin ka ya tsira wannan shi ake cewa almudara illa an tattaqu minhum tuqa in kuna jin tsoron wani abu sai ka wato shine kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam da wani mutum yazo ya kyautata masa magana ya kyautata masa magana ya san mutumin ashararin mutum ne amma domin ya tsira daga sharrinsa sai ya ga masa zance ne dadi ka dauko abu na kyauta ma na dukiya ka ba mu mutum domin ka tsira daga sharrinsa amma ba ka sassauta addinin ka ba domin ka samu amfanin da ke hannunka ka bayar da addinin ka ai ka bayar da duniyar ka dan addinin ka ya tsira dan ka tsaya akan addinin ka musulmi za su yi tanazuli akan wani abu na amfanin duniya in dai addinin su zai tsira amma dan su samu abun duniya su tanazuli su kyale addinin su su rusa wani abu na addini su yadda a kwace musu wani abu na addini domin su samu wani amfani na duniya to wannan halin munafikai ne to shine Allah ta'ala kuma yake cewa al'amarin ba haka yake ba ku kuna ganin kan cewa matakin da kuka dauka ga natijar da za ta kawo amma a wajen Allah ba al'amari a wajen Allah yake tayu maslahar da kuke tsammani za ku samu ba anan maslahar take ba sai Allah ya juya al'amura ya zamanto ya kawo maslaha akasin yanda kuke tsammani a lokacin nan kuma sai ido ya raina fata amma inda kasance tare da gaskiya tare da addinin Allah ko da kaga kana ganin kan cewa ba nasara kake samu ba zai tabbatar maka da maslahar ka ba kai hakuri saboda alƙawarin Allah gaskiya ne cewa innal aqibata lil muttaqin da sanadin aqibar zata zo da sanadin aqibar zata zo to sannan Allah ta'ala sai yace ulaika alladhina ya'lamullahu ma fi qulubihim su wadannan sune wanda Allah ya riga ya san abin da ke cikin zukatan su wato munafikai ba za su koyi ma Allah komai ba kan abin da ke cikin zukatan su fa a'rid anhum dan haka ta kale su ka kauce musu ka bijire musu wa'idhum amma ba da aka ce ka bijire musu ka kau da kai gare su ba wai ka kane su haka ba a'a kai musu wa'azi abinda ake nufi da wa'azi shine ka ba su tsoro da ukubar Allah ka kuma tsoratar da su akan abinda suke yi saban Allah ne kuma wanda ya saba ma Allah ga makomarsa wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha ka gaya musu magana mai isa matuƙa wajen ma'ana a cikin zukatansu wato maganar da za ta sanya su su gane cewa ai an san asirin su wannan ya nuna kan cewar shi kansa wa'azi ya danganta da irin wanda za ka yi ma wa'azi din munafiki abinda ake so wajen wa'azi ai masa a gaya masa magana mai balaga ma'anar balaga shine maganar da ta dace wato maganar da ta dace da irin halinsa na shakka da halinsa na rawarawar imani da halinsa na ganin kan cewa shi mai dabara ne halinsa na jimina wanda za ta koye kanta a cikin rami amma bayanta a bayyane tana tsammanin ta tsuya amma kuma ga tana a bayyane take ga kowa tana ganin kan cewa ba wanda ya san asirinta amma a bayyane take to irin wannan haka ya kamata ka nuna ma munafiki yana ganin ya koye kansa ya koye kafircin ba a gane shi ba sai kai masa magana da za ta gane kan cewa ai asirinsa a bayyane shi ne magana mai balaga wanda su dace da halinsa wannan ita maganar da take za ta sanya shi wato ya dawo Allah madaukakin sarki shi ya halicci bayi shi ya san kowane bawa hanyar da za a kai ya zuwa ga zuciyarsa abinda zai masa tafiri a cikin zuciyarsa dan haka mu kula da irin waɗannan da waɗannan asalin da suke zuwa na alqur'ani wanda yake a cikin alqur'ani an nuna mana yanda ake da'awa da mutane masu wauta mutane waɗanda suke wato masu irin wautar dawa wato wautar daji bararo ɗan ƙauye waɗanda yake ba saba da wato zalakar harshe irin ta birni ba a wato al-a'raf an faɗi yadda za a yi wa'azi ya zuwa gare su a cikin suratul tauba wannan kuma ayat ta nuna mana yanda za a yi wa'azi da wato munafikai akwai ayoyi da suka nuna yanda za a yi wa'azi da malami wanda ya kangare kamar a kissar bil'am watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha kowanne akwai irin uslubin da ya dace da shi kuma wannan shine balaga wato mutabaqatul kalam li muqtada al hal magana da za a yi ya dace da halin wanda ake magana da shi to Allah ta'ala yake dangane da wayannan munafikai wanda suka hukunta wani hukunci akan su ba hukuncin Allah ba yanda za a yi musu su kawar da kai daga gare su kada ka rinka bibiyar su ka rinka nuna musu suna da wani muhimmanci domin in kai musu haka sai su rinka jin kan cewa ai dole sai da su za a dama al'amari al'amarin addinin musulunci dole sai da su saboda ana ganin kan cewa duk da yake sun ba addinin suke ba amma waɗannan mutanen sun san kan cewa dole sai da mu za a dama ka kauda kai ga barin su ka nuna musu su ba komai bane amma kuma kada ka kyale su da yi musu wa'azi kai musu wa'azi kuma ka gaya musu magana wanda za ta yi tasiri a cikin zuciyarsu wannan haka Allah ta'ala ya koya mana a wajen yadda za mu yi mu'amala da wato masu shakka a cikin imaninsu kuma a cikin wannan akwai tsoratarwa gare mu da kada mu mu je mu fada cikin irin wannan tarko kuma ba hanyar da za hanyar da take kaiwa mutum ya fada cikin irin wannan shine ka fifita hukuncin dagutu akan hukuncin Allah ka bar hukuncin Allah ka sanya hukuncin dagutu akan ka yana daga cikin irin wannan kamar yadda Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya ambata abinda za ka ga waɗansu suna yi waɗansu suna yi na neman wato a cikin wani abu sabanin musulunci su rinka neman wani amfani a cikin abin da ya saba ma addinin musulunci kamar masu ilimin falsafa suna ganin kan cewa addinin musulunci bai zo da bayanin tauhidi isasshe ba in kana son tauhidi dole sai ka je ka karanta littafin falsafa sai ka karanta littafin Aristotle sai ka karanta littafin Pluto sai ka karanta littafin Socrates sai ka ji irin abubuwan da suke tunani akan Allah akan asalin halittar duniya da sauransu wannan ne zai sa ka san tauhidi wannan ne zai sa ka san wajibul wujudi ka ji suna sifanta Allah da abinda Allah bai sifanta kansa ba sun mai da wato suka kyale na Allah suka dauki na muta falsafa ko kuma waɗanda suke ganin kan cewar shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da azkar da suka zo na sunna bai isa ba sai ka ji ka nemo wani zikiri daban ka ji ka nemo wani yahuwa wai shine wanda yake zai baka sanin Allah ka je ka bar na shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka je ka dauko na abinda mutanen India Hindu suke yi da wani irin dogon jirgin su da rashin wanka da kazanta cewa wannan ne zai sa ka san Allah kaga kana ganin kan cewar sai ka koma ya zuwa ga dagutu sannan zaka samu abinda yake zai kawo maka amfanin da kake bukata to Allah ta'ala yake cewa irin waɗannan shedan ne yake nema ya fitar da su bata ne wata wato bata wanda yake mai nisantarwa daga abin da suke nema abin da suke nema din ba za su samu ba kamar yanda shi wannan munafiki da ya yadda da bayhude aje wajen boka domin hukunci adalci yake so yana son ya tabi wato haƙƙi yake so to ba zai samu haƙƙin ba domin idan gaskiya bata bashi ba da adalci bai bashi ba to rashawa da rashin adalci ba zai bashi wannan abu ba haka zalika mutumin da yake neman ilimi na Allah a wajen mutanen masu ilimin falsafa idan bai samu a cikin alkitabu wa sunna ba to a wajen mutanen falsafa ba zai samu ba mutumin da yake neman wujudan da ma'arifa da sanin Allah da zauki da jin daɗin sanin Allah wanda suke cewa shine zauki in bai samu a cikin ibadun da suka zo a cikin alkitabu wa sunna ba da zikirin da ya zo a cikin alkitabu wa sunna ba zai samu a can ba sai ma dai ya je ya kare da watakila ya je haɗu da wani aljan ya haukatar da shi da yawa ba haka suke yi ba a cikin wannan za ka ga sun je sun haukace daga sun soma cewa sun zama Allah din nan shikenan sai ga kokolwar ta buga sai su haukaci to shine shedan ne yake so ya batar da su bata ne nisa daga abin da suke tsammanin za su samu ai yace wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida ay dallu an matlubihim alladhi huwa jalbu almanfa'a wa daf'u almadarra fa inna dhalika inma huwa fi ta'ati llah wa rasulihi duna ittiba'i at-taghut domin wato shedan zai batar da su bata ne nisa domin ba za su samu abin da suke nema na kawo amfani ga kawo kansu ba ko kawar da barna ga barin kansu domin wannan ba zai samu ba sai a cikin da'ar Allah da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wajen biyayya ga dagoto ba fa idza aqabahumullahu bi naqid maqsudihim fi dunya idan Allah ya kawo musu uquba da wato kishiyar abin da suke nema a duniya din fa asabatkum musibatan bima qaddamat aydihim musiba ta same su saboda abin da hannuwansu suka kaddamar qalu ma aradna bima fa'alnahu illa ihsana sai ai abinda muke yi ba abinda muke nufi da wannan aikin namu illa ihsana ai aradna al-ihsana ila nufusina so muke mutunta ta makawukan mu la zulmiha ba so muke mutunci kawukan mu ba wa tawfiqa ai jam'an baina hadha wa hadha an tastami' al-haqa'iq wal masalih Allah ta'ala yace ulaiikal ladina ya'lamu ma fi qulubihim wadannan Allah ya san abinda ke cikin zukatansu na wato itiqadi mumuna da mumunan nufi da mumunan zato da suke yi ma Allah dan haka Allah ta sai Allah ta'ala yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kau da kai gabarun su ya musu wa'azi sannan ya gaya musu magana wanda take magana mai isa matuka wajen wato yin wa'azi da wajen nuna ma mutum abin da yake shine maslaha da kau da shi daga abin da yake shine barna sai mu tsaya nan wajen Allah ya ce mu gode mu tashi a ayat da take biyo baya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk